Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a barkanku da asuba da musafan sabbata ne, ki fatan kun tashi lafiya. An yanka ta tashi a kasar Gambia inda shugaban wannan kasa da aka kada shi a zabe Yahya Jammeh wanda da bakin sa ya amsa cewa ya yarda ya sha kasa din. Yanzu ya fito yana cewa shi sam ya canja ra'ayinsa, bai yarda da sakamakon zaben da aka bada ba. A jiya Juma'a ne Jammeh din wanda ya yi shekaru 22 yana mulkin wannan kasar ta Gambia ya fito yana cewa shi wani sabon zabe yake so a saki shiryawa. Wannan kalamin nashi ya jefa kasar ta Gambia cikin rudani da kuma rashin sanin makomarta, kuma wannan ba karamin ci ba ya bane daga mutumin da a makon jiya da kansa ya kira mutumin da ya kada shi din Adamu Baro ya tayar shi murna, kuma ma ya alƙawarin cewa zai sauke hannun ta mushi rigaman mulkin. Ha kuma a lokacin da ya buga shi Baro din wannan waya din, Jammeh da kansa ya yaba da yadda aka gudanar da shi zaben wanda ya ce an yi shi a bayyanar jama'a ba ɓoye-ɓoye kuma a cikin adalci. Sakamakon zaben da aka bada a wancan Juma'ar da ta wuce dai ya nuna cewa Adamu Baro ya yi nasara bayan da ya kwashe kashi 45 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Jammeh ya sami kashi 30 yayin da wani ɗan takara na uku mai suna Mama Kande ya ƙarƙare da 17 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Tunda dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito da sanarwar da ke la'antar wannan ja da bayan da Yahya Jammeh ya yi. Yahya Jammeh ɗan shekaru 51 da haihuwa ya kama rigaman mulkin Gambia ne dai bayan juyin mulkin da yi a shekarar 1994. A Ghana ma iskar canji ta buga bayan da Madugun adawa Nana Akufo Addo ya kare shugaban da ke kan karaga John Dramani Mahama a zaben da aka kammala a kasar. Tun jiya shugaba Mahama ya bada kai buri ya hau har shi ma ya kira Akufo Addo din ya ce yana taya shi murna. Mahama bai ma tsaya jiran hukumar zabe ta kammala ba da sakamako ba, ya kira abokan tashi ya bada kai din buri ya hau. Shi dai Addo wanda wannan ne karo na uku da yake takarar shugaban kasa, ya yi nasara a wannan karan ne bayan da ya kwashe kashi 53.8 cikin 100 na dukkan ƙuri'un da mutanen Ghana suka jefa, yayin da shi ko Mahama ya karkare da kashi 44.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa din. To gani da ake ta kira akan hukumar zaben Ghana da ta yi sauri ta bada sakamakon ne, shugaba Mahama ya shiga kafofin watsa labarai ya yi wa jama'a jawabi a jiya domin kwantar musu da hankali. Har yake cewa a shirye yake ya yi na'am da kowane irin sakamako da ya bayyana a ƙarshen ƙirga ƙuri'un. Shi dai wannan sabon shugaban Ghana mai jiran gado Nana Akufo Addo na jam'iyyar adawa ta NPP ya sha yaya ta matsalolin tattalin arziki da Ghana ke fuskanta ne lokacin da yake yakin neman zaɓen nashi, inda yake zargin shi shugaba Mahama da jam'iyyarsa ta NDC da cewa sun kasa. A Najeriya mutane aƙalla 30 suka rasa rayukansu lokacin da wasu 'yan ƙunar baƙi wato ƙunar baƙin wake 'yan mata suka saki bamaman sau jiya Juma'a a garin Madagali da ke jihar Adamawa can sashen arewa maso gabacin Najeriya ɗin. Rundunar sojan Najeriya dai ta ɗora laifin wannan farmaki a kan ƙungiyar Boko Haram, wacce daman ita ce takan kai irin wannan hare-haren, duk da cewa ita Boko Haram ɗin har yanzu ba ta fito ta kai ta ɗauki alhakin kawo shi wannan harin ba. Kuma kakakin rundunar soja Manjo Badera Akinto ya ce ko bayan wanda aka halaka din wato suka mutu har yau wasu 67 sun samu munanan raunuka kuma an kwashe su zuwa asibiti. Daman dai wannan yankin na Madagali ya jima yana hannun 'yan Boko Haram kafin sojan Najeriya su darkake su bar garin ya koma hannun hukuma. A halin yanzu kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maida martani kan wannan farmakin na Madagali.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aike da sakon ta'aziyya da jajanta al'ummar Madagali da ke jihar Adamawa ta Najeriya dangane da bombardment da suka sake halaka jama'a a yankin arewa maso gabacin Najeriya din a daidai lokacin da askarawan sojin Najeriya suke samun nasarar fatattakar yan kungiyar Boko Haram a dajin na Nasan Bisa da ke jihar Borno. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi jajanta kwarai da gaske da nuna damuwarsa akan ci gaba da tashi-tashin hankulan da ake samu duk da kuwa irin nasarorin da sojin ke samu inda yake kira ga jama'a cewa wajibi ne kowa ya bada haɗin kai da bayanai domin bada rahoto ga jami'an tsaro shine zai bude hanya ta gaskiya wurin tabbatar da an hana ci gaba da tashin bama-bamai jefi-jefi a yankunan Najeriya da ƴan kungiyar Boko Haram ke yi. Ga Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin Najeriya, da ƙarin bayani dangane da rubutaccen sanarwar da fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bada.
Wanda ya san yadda yakin sunkuru yake irin wannan na ta'addanci, ai ba wanda zai iya baka tabbaci ya ce wai kat ɗaya daga rana kaza an daina yinsa. Wannan a duba kasashe da yawa, Pakistan, Afghanistan, hatta kasashen Turai, amma ba wanda zai jayayya ga cewa an samu sauki ta sauki ya zo wa jama'a kuma da ta ƙara samun ci gaba wajen wannan sauki da ake samu. Garuruwa da yake ba mutane a cikin wasu ana komawa. Kitina shekara da shekaru da ba a buɗe, yanzu haka ana nan ana buɗe su ana tafiye da su. Ko da haka hakuri za a yi hankali a hankali, ana fatar cewa za a samu zaman lafiya. Kuma kar a manta gwamnati ba ta bar komai ba, yanzu hakan nan har tattaunawa ana ƙoƙari ne da waɗannan mutane don Allah ya kawo maslaha a tsakani, a samu a warware, a samu zaman lafiya na titi.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma, daraktan yatsa labarai na dakarun sojin na Najeriya Janar Rabi Abubakar ya yi mun ƙarin haske dangane da irin matakai da ya kamata al'umma su ba sojoji haɗin kai domin a tabbatar da an kawar da ci gaba da wannan tada bama-bamai da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke yi jefi-jefi.
Muna iyakar bai ƙoƙarinmu domin mu tabbatar cewa waɗannan abubuwan ba su kana ba. Wani abu ne wanda ya samu juyayi, kuma wannan abu ya ce ya sa dukkanin Najeriya mai kishin Najeriya juyayi, ko ba haka ba? Wani abu ne da musamman shi ba, duk da tsaron da muke badawa da kuma sojojinmu suna nan ko'ina suna sa ido sauran jami'an tsaro domin tabbatar cewa wannan abu ba kana ba. Amma kasance ɗan ta'adda da yake, ɗan ta'adda kowane lokaci ba wai yin aiki yake so a yi ba, a'a shi abin da ke so kawai a faɗi cewa ya yi kaza, ya yi illa kaza, domin da abin da su so kenan wurin. Kuma wani abu ne wanda shi a matsayinmu na jami'an tsaro dole ne in da cin ma muna sa idon sosai, ai da abin ya haka. Wannan abu da yau kana ba wanda ya ji daɗin shi, kuma muna tabbatar ma 'yan Najeriya cewa wallahi 'yan Boko Haram ƙarshen su ne ya zo, kuma sun zo ƙarshe illa iyaka. Kowane ɗan Najeriya ba ma dai kamar wannan yankin namu na arewa maso gabas, dole ne mu sa ainihin ƙara tsaini da ƙara buɗe ido don mu tabbatar cewa mun gane wannan irin mutanen, domin wannan mutanen ai ba aljannu ba ne, mutane ne wanda kuma an san su. Saboda haka wannan abubuwan mun ji daɗin cewa kuma muna ƙara tabbatar mutane cewa duk da wani abin da yau kana jami'an tsaro suna nan tsaye in Allah da Boko Haram ta zo ƙarshe a wannan ƙasa ta mu, Allah yadda.
Janar Rabi Abubakar kenan, daraktan yaɗa labarai na rundunonin sojin Najeriya a tattauna da nayi da shi dangane da tashin bama-bamai da aka samu a yankin Madagali da ke jihar Adamawa ta Najeriya. Umar Faruk Musa, mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To gaishe ka Umar. To muna baku labaran nan daga sashen wasu murya Amurka birnin Washington DC ne. Shugaban Amurka Barack Obama ya umarci hukumominsa na leken asirin ƙasa su je su gudanar da cikakken bincike irin na bin diddigin gano satar hanyoyin sadarwar duniyar gizo ta intanet da aka ce wasu ƙasashen ƙetare sun yi da zumar katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka kammala a nan Amurka. Sanarwar ɗaukar wannan matakin da ta biyo ne bayan gagarumin matsin lambar da 'yan majalisar dokokin Amurka musamman 'yan jam'iyyar shi Obama ɗin ta Democrat suka yi na cewa lallai a binciki rawar da Rasha musamman ta taka a wani al'amari na shishige a cikin zaben. Eric Schultz, mataimakin sakataren watsa labaran fadar White House, shugaban na Amurka, ya gaya wa manema labarai jiya cewa irin wannan yunkurin na amfani da hanyoyin sadarwar duniyar gizo ai ba yau aka fara shi ba, akan yi shi duk lokacin da aka zo lokacin zaɓe a nan Amurka ɗin. Ya ce ko binciken da za a gudanar a yanzu mai zurfi ne wanda za a koma baya a faro shi tun daga zaben shugaban ƙasa na shekarar 2008 lokacin da aka zargi China da yin irin wannan sanin-sanin.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga dan bangaisuwar filabar ya huce nan zuwa ga sabon controller na hukumar custom mai kula da Kaduna da Katsina wato controller Muhammad Jafar Tanko da iyalansa da fatan kuna nan lafiya muna mika dan bangaisuwa zuwa ga PRO na hukumar custom ta Katsina Muhammad Awali Giyali ga wata gaisuwar zuwa ga DC Muhammad Dan Sakwa na hukumar custom tare da Mahmud Malami Gidado da Sule Muhammad Jama'are da kuma Alhaji Aliyu Ubayo da madama alƙali dukkan suna hukumar custom a Nigeria. Bile ya bari ya huce na Terabi Super Power da yar tarakiya Muhammadu Jama'ar da kuma mijinta Abubakar Pele muna daura auren diyar su Hawa'u Umar Muhammad Wada Kaska tare da Umar Dan Juma na asibitin Jama'ar wanda ake yau Asabar da karfe 11 na safiya kenan kusa da asibitin dabbobi da ke Nasarawa garin Gombe da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri. Sashen Hausa na mika gaisuwa zuwa ga dallatin Bauchi Alhaji Sunusi mai jama'a da Alhaji Bashir Bukar Riminziyam sai Ciroman Zaki Alhaji Attaib Mahmud da mutawallin Bununu Alhaji Umar Munkaila dukkan su a jihar Bauchi. da kuma dan bangaisuwa da sakon taya murna ga sabon sakataren hukumar shari'a ta jihar Bauchi barista Faruk Umar Sarki. Muna taya shi murna da fatan Allah ya taya shi riku ya sa ya gama lafiya. Dan bangaisuwa zuwa ga chairman na matasan unguwarri mai ajiwar Alhaji Ilyasu Ahmed Aliyu da matansa kenan wato Ai da Ai, sai dan Amar din Loko Alhaji Jibril Loko da sarkin Leman sarkin Gombe wato Gimba Muhammad Ladan da Sayyida Ummu Kulsum maman Sahibul Khairi dake gidan Shehu Gidado a Bayo dake Jabar no da fatan kuna nan lafiya. Ga dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashe unguwarri mai a Jos Jar Plateau, sai Alhaji Sani Yariman Toro tsohon sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya Bauchi tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya. Madalla yau ana jin waƙoƙin ƴan wata ƙungiyar ce ta Sahawa daga Philippines mai suna Bilad Ahlan da wannan waka da ake ji kuma mai suna Baharal Mawadda. Ga dan bangaisuwa tare da fata alheri ga iyalan Abubakar Malam Shatiman Gwandu da mai ɗakin sa Hajja Aishatu. Muna taya su murna auren ɗan su Nasir Abubakar Malami wanda za a yi yau Asabar din nan a masallacin Alfurkan dake Nasarawa GRA a kanan Dabu da misalin karfe 11 na safiya. Allah ya sanya alheri. Dan bangaisuwa zuwa ga Malam Babio Jonka Ngwakarofin Madaki a Bauchi Yakubu da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Muna mika dan bangaisuwa zuwa ga Usman Muktar dan Niger dake Kaduna birnin Gwamna tare da Alhaji Ila Hakimin babban katami na biyu da Yakubu Hodo babban katami na biyu jihar Tawa a Niger, sai Shu'aibu Tela na garin Jigawa Boka karamar hukumar Dakwaro a jihar Mara din Niger da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dan bangaisuwa zuwa ga Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi, sai masu sauraron mu Yahaya Abubakar Karfi Malam lumfashi tare da ƴaƴansa Sanayet da Abdulrahman da Nabila da kuma Abubakar da fatan dukuna nan lafiya. Ga dan bangaisuwa zuwa ga Muhammad Waisu Kafinta gamawa jahar Bauchin Yakubu. Sai gaisuwar mai sauraron mu Safiyanu Gumel Zangon Daura da Murtala Ibrahim Zangon Daura, sai Baba Gana Zangon Daura da Amu Gali Zangon Daura dukanku da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Garba Balagumi, wato Garba Broker mai hoto kina garin Gumi, da fatan kuna nan lafiya. Haka kuma muna gaida Isa Lawan Girgir dan masanin girgir a jihar Yobe, da fatan duk kuna nan lafiya. A gaba sai gaisuwar Malama Briska Das, muna taya ta murna auren babban danta Sami Garba Das da Binta Garba, wanda ake yau a Equa Seminary Church dake Farin Gada a Jos da karfe 10 na safi. Allah ya sa a yi a kuma gama lafiya. To a gaba sai gaisuwar Abba Sa'ad Mahuta da Isuhun Dila Faki kofar gabas jihar Kaduna, sai Musbahu Mansur Faki mazaunin Minajar Neja tare da Shaibu mai Blouse kofar gabas Faki, da fatan kuna nan lafiya. Dan ban gaisuwa zuwa ga Chairman Zaidu Bala kofa Sabuwa a birnin Kebbi tare da iyalansa, da fatan kuna nan lafiya. Muna gaida Malam Yusuf Dingari tare da Baffa Haruna Bajoga, sai gaisuwar Yahuza Sahabi dan Dede tare da Hassan Muhammad dan Buramna Maradun, da fatan kuna nan lafiya. Ga wata gaisuwar nan tare da fata alheri zuwa ga masu sauraron mu Adamu Attahiru, sai Hajiya Binta Kaura tare da Dr. Nasir mai magani birnin Kebbi, da fatan kuna nan lafiya. Dan ban gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu malam mai zanen huluwa Gwalalu a jihar Bauchin Yakubu, sai Hassan Binanci tare da mai sauraron mu Aliyu Muktar Umar na Kwalle shugaban Gauraye, sai Abdul Samad Kabiru Musa tare da Awal Ibrahim, sai Muhammad Danda Tijo, sai kuma Habib Central Market, da fatan kuna nan lafiya. Muna mai ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Umar Gidado Gumi PRO tare da Usman Adamu Aliyu, sai Madassir Sani birnin Kebbi tare da Masar almu sai Hafiz Balarabe Gusau dukan ku da fatan kuna nan lafiya kalau ga dan bangai suwa zuwa ga shugaban majalisar abare huce na Facebook Ismail Umar Bima mai Gombawa sai gaisuwar barista Dalami Alhaji Wushishi tare da barista Isyaku Barau dukan sa jar Niger da fatan suna nan lafiya karshe sai gaisuwar Sani Muhammad Chindo wato baban gida dake unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tare da iyalansa da fatan kuma kuna nan lafiya kalau Tomasa sauraro damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe dan Allah ubangiji ya kai mu damu zo tawo muku da duke da wani sabon shirin ina so kuma sanar da masu sauraro cewa za mu rika gabatar da wannan shiri na abari ya huce daga sabuwar shekarar nan tare da Usman Ahmad Kabara inda damu yi wasu ƴan sabbin gyare-gyare a cikin wannan fili namu mai farin jini domin ƙara masa kwarjini cike kuwa har da yin amfani da sabon takin wannan fili na abin ya huce wanda marigayiya Maryam Hassana Baba ta taba rera mana.
Madalla kafinmu kai ƙarshen shirin namu ne yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To, bari fara da wasu alƙaluma da ke nuna mankudan kuɗaɗen da ƴan takarar shugaban ƙasa na Amurka suka wata lokacin da suke zaɓen da aka kammala, inda aka nuna cewa Donald Trump ya kashe kamar dala miliyan 68 na ƙashin kansa wato na jiyunsa wajen gudanar da yaƙin neman zaɓen. Kuma zaɓen Amurka wacce ta sako ina alƙaluman ta ce baki ɗaya Donald Trump ya ɓatar da dala na guga dala har dala miliyan 94 a campaign ɗin nashi. Amma aboki ta kare shi Hillary Clinton ma ta fi shi, domin ita ta kashe kamar dala miliyan 132 ne a ƙoƙarinta na zama shugaban Amurka, wanda kuma kamar yadda muka sani ya ci tara. Sannan wasu bayanan gwamnatin Amurka sun nuna cewa yawan mutanen da ke hallaka saboda amfani da hudar Iblis ta heroin kuma ya zarce yawan mutanen da ake kashewa da bindiga a cikin Amurka ɗin. Bayanan sun ce an jima wato yawan mutanen da ke rasa rayukansu daga ɗabi'ar amfani da miyagun ƙwayoyi ko kuma ababen sha ɗin wato suna tana ƙaruwa. Amma alƙaluman da ake gani yanzu na mace-mace na mutane a sanar amfani da wannan masifar daga shekarar 2007 zuwa 2015 sun tada hankali musamman da aka gano cewa masu mutuwa daga shaye-shaye din sun nika masu mutuwa daga bindiga sau biyar. Almisali a shekarar 2015 kadai mutane 12,989 suka mutu daga sha ko kuma shakar ita wannan ruwa da ta heroin. Haka kuma cibiyar yaki da cututtuka ta Amurka to CDC ta ce daga shekarar 2015 zuwa yau din nan mutane sama da 50,000 suka mutu daga amfani da miyagun ababen sha masu samaye a wannan kasa ta Amurka.
To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.